Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A makon da ya gabata a shirin yau da gobe mun tabo batun yadda komadar tattalin arziki ta shafi komawar yara makaranta. To a wannan makon kuwa zamu yi magana ne game da yadda ya kamata matasa su rungumi sana'o'in hannu don tallafawa karatun su na jami'a musamman a Najeriya.
Ta inda zamu tattauna kai tsaye ta wayar tarho tare da Professor Ibrahim Malumfashi na Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya game da wannan batu tare kuma da Ahmad Abubakar Dakta. Sannan masu saurare in har lokaci ya bamu dama za ku buga waya domin yi musu tambayoyi.
Akan wannan ne muku tambaya a shafin Facebook da Twitter cewa ta yaya matasan arewacin Najeriya za su rungumi hada sana'a da karatun su na jami'o'i da kwalojojin ilimi don rage wa kansu radadin tsadar kuɗin makaranta. Wannan al'amari ne mai sauki kuma mai matukar wahala. Saukin shine iyaye su daura yaransu akan tafarkin koyon ilimi da sana'a tare da nuna musu yadda duniya take a zahirce ba kamar yadda take a mafarki ba.
To kadan kenan daga cikin amsoshin da kuka bayar a tambayar da muka yi muku ta shafin namu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Za ku ji duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To kamar da muka ce mun yi muku tambaya da cewa waɗanne manyan hanyoyi ne ya kamata gwamnati da mutanen gari su yi ko kuma su kullo da su don tserar da ilimi ko kuma hanyar da za su sauƙaƙa wa kansu tsadar rayuwa a maganar jami'a.
Sakon farko daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace karatu yana buƙatar isasshen lokaci da kuma samun natsuwa. Matukar dalibi bai maida hankali bane, hada karatu da sana'a yakan iya zame masa illa a karatunsa. On kuma ya zama dole ne sai an yi sana'ar saboda hali na yau. Abu na farko shine dalibi ya tsara ayyukansa yadda wani ba zai shiga cikin wani ba. Lokacin karatu idan yayi sai a yi kokari a bar kayan sana'a a tafi makaranta. Abu na biyu ya zamto dalibi yana da himma sosai. Sai kuma Abba Sa'ad Mahuta yace Hausawa na cewa ba a tauna taura biyu a baki. Tabbas dole ne mutum ya sha wahala idan zai hada karatu da sana'a. To amma akwai hanyoyi sosai da mutum zai bi inda ɗayan su ba zai shafi ɗayan ba. Kaɗan daga ciki, kada ka fara karatu sai kana da sana'a. Sannan kada ka biye wa abokai ƴan ƙarya dan zaka iya karya jalinka da ma dai sauransu. Sai Musa Yusuf Asiyo yace mu dai matasan funtuwa muna son ci gaba da karatu amma rashin makarantu kusa da mu shike hana mu ci gaba da karatu. Idan kana sana'a makaranta na kusa da kai kafi samun sauki sosai, amma idan ya kasance makaranta na nesa da inda kake mutum zai sha wahala. Muna roƙon gwamnatin jihar Katsina da ta samar mana da makarantar gaba da secondary a yankin Mulkar Raduwa. Sai Baba Abdulrahman Armayau yace yau da gobe wannan al'amari ne mai sauki kuma mai matukar wahala. Saukin shine iyaye su daura yaransu akan tafarkin koyon ilimi da sana'a tare da nuna musu yadda duniya take a zahirce ba kamar yadda take a mafarki ba. Muddin suka tashi akan haka to kuwa za su kasance tsayayyu akan karatunsu da sana'ar su. Wuyar kuwa shine sakalta yara don kar su sha wahala koyin burus da su, wanda hakan ya sa matasan mu da yawa sun zama ba sa iya hada karatu da sana'a ko kuma ba karatun ba kuma sana'ar. Sai madassar Muhammad Tafawa Balewa yace abin da yafi dacewa shine tun yaro yana karami ya kamata iyaye su hada mishi da sana'a da kuma karatu domin idan aka bari hankali ta zo mishi girman kai zai shiga ba zai yi ba. Ismail S. Jaure yace eto idan da hakan zai samu da zai taimaka mana amma samu kudin jarin ne babbar matsalar. Ko ni idan zan samu hakan to da hakan zai taimaka mini na yi karatun jami'a cikin nasara. Saluwa Abubakar Beji yace yau da gobe ko kudin hassar da suke rikewa wallahi sun isa fara kiwon kifaye ko diyan kaji har su yi girma a ciri ba. Abbas Idris Yammolu Alasa na faɗi sunan daidai yace salam yau da gobe ni na watso kacin hada karatu da sana'a abu ne mai wahala amma idan har sana'ar hannu ce yana da kyau saboda ita sana'ar hannu ba ta buƙatar wani jari mai yawa kuma ina kira ga hukuma da ta samar da makarantu mafi sauƙin kuɗin shiga wannan zai taimaka wajen jajircewa ga dalibai sosai. Wassalam a tashi lafiya. Hafiz Balaraba Gusau yace yau da gobe abin a zuciya yake domin dai ni har na gama karamar diploma dita da sana'ata nake yi har na gama kuma duk ni nayi tsawainiyar karatuna da sana'ata. Sai Abdullahi Muhammad mai yama yace wai inji Bature two wrong can never make a right. A zahiri na gaskiya ni dai bas san yadda za a hada sana'a da karatu ba musamman a wannan lokaci da ake karatun keta tsakanin dalibai da malamai inda zaka ga malami yana karantar da mutum amma yana bakin cikin sa amma ina sauraron ku domin jin yadda za ta kaya fata nagari. Sai kuma Usman Fari Jebuwa Ward yace salamu alaikum yau da gobe hakika wannan maudu'i na ku yazo daidai akan gaba ga mu matasa gani yadda muke kokarin hada sana'o'i da kuma aikin dogaro da kai don taimakawa kanmu wajen rage radadin kuɗin makarantu don ni kuwa ni ma kaina hakan take sai naje nayi sana'ata sannan kuma inje makaranta kuma nike biya wa kaina kuɗin makaranta da kuma ta harkokin yau da kullum. Abdullah Adam Ishaq yace biyan kuɗin makaranta ba shine matsalan matasan arewacin Najeriya ba matsalan mu shine yadda kullun ake ƙara yawan kuɗin makarantan ga wahala da dawainiyar yau da kullum. Abdul Abdullah yace ai ba zai taba yuwa ba in dai ba za a rage yawan courses da ake dauka a jami'a ba ba yanda za a yi kana courses 10 kuma kana aiki ai ba karamar wahala bace. Yaqub Abdullahi yace salamu yau da gobe ni a gani na karatu baya hana sana'a idan muka yi la'akari da takwarorin mu na kudu yawancin su da kansu suka dogara mu ko yan arewa abin da ke damu mu shine mutuwar zuci alhali mu yan arewa Allah ya mana hanyoyin sana'a daban-daban daga karshe ina addu'a Allah ya mana maganin mutuwar zuci amin. Sai Isa Kamisu Madaci yace a gaskiya yau da gobe taura biyu fa ba sa taunuwa a lokaci guda karatun makarantun gaba da secondary musamman jami'o'i gaskiya akwai wahala kunga kuwa ba yadda za a yi mutun ya hada su a lokaci guda sai dai sana'ar da bata wuce sai da katin waya layukan waya da dai sauran sana'o'i na tafi da gidanka. Dairu ba da masu bulka cewa yace yau da gobe gaskiya abin kan da wahala amma dole ma za ta sa hakan gani yadda kullun abubuwa suke ƙara wahala. Fatima dai matasa su runguma su sana'o'i musamman ma wanda suka danganci haka kamar wanda suke karatu karkashin makarantun da suke buƙatar vocational and technical kamar business admin ko kuwa building engineers ko kuwa science art agriculture da dai sauransu. Fatima Abdulsalam Dambam tace salamu yau da gobe duk matashin da ya hada waɗannan biyu to ba za su zama duka sun inganta ba idan za ka yi karatu kai karatu shi kadai idan kuma sana'a za ka yi to ka rike sana'a ita kadai. Sai kuma baba gana Ibrahim Zangon Daure yace wallahi shirin yau da gobe kamar kun shiga zuciyata dalilin da yasa na faɗi haka kuwa shine yanzu haka da sana'ata ta dinki nake taimakawa kaina wajen dawainiyar karatuna kamar sayan manhajar karatu wato handout da abinci da ma biyan waɗansu ƴan kuɗaɗe da dai sauransu. Bayan iyaye na sun biya min kuɗin zangon karatuna na kowace shekara don haka ina kira ga ƴan uwana matasa da mu tashi tsaye wajen kama sana'a ko mun kankantanta domin dogaro da kai da ma taimakawa ƴan uwa da makusantan mu mu daina zaman banza a majalisu sannan mu cira aƙidar nan ta zura wa gwamnati ido da sunan muna jira ta dauke mu aiki. Daga ƙarshe Muhammad Kabir Musa yace salamu yau da gobe wannan matsala ce da ta dade tana damu matasan kasar nan akwai hanyoyi da za a bi don magance wannan matsalar matashi kan iya daukar dawainiyar makarantar shi ta hanyar daukar karamar sana'a da muhimmanci kamar dinki gyaran babura da na motoci wanki da guga kai har da wankin mota da ma tukin mota domin ni kaina da tukin mota na biya wa kaina makaranta har zuwa wannan lokaci sai dai matasan mu suna raina karamar sana'a sun so sai sun samu manyan kuɗaɗe domin fara sana'a.
To muna tare da Farfesa Ibrahim Malumfashi na Jami'ar Jihar Kaduna da kuma mai tsokaci akan al'amura Ahmad Abubakar Dakta daga Jami'ar Bayero ta Jihar Kano inda zamu tattauna wannan batu na matasa akan rungumar sana'o'in hannu don rage radadin tsadar jami'a.
Assalamu alaikum, kamar yadda muka ce muna tare da Professor. Assalamu alaikum Professor da Ahmad Abubakar Dakta.
Assalamu alaikum salam Usmanu.
To Professor Ibrahim Malumfashi barka da warhaka ga diga Maryam.
Barka ka dai ya ayyuka.
Lafiya lau. Ahmad Abubakar Dakta kana jin mu?
Ina sauraron ku, barkan mu da yamma, ina mana fatan alkhairi gaba daya. Barka da zuwa wannan lokaci.
Eh Professor na jin ka. Yawa. To kamar yadda muka faro magana tun farko shin maganar karatu da kuma hadawa da sana'a domin zaka ji ana ta kukan jami'o'i na da tsada matasa kuma na cewa ba sa iya biya da sauransu. Amma gashi wasu bangaren na kasar mu ko kuma na Najeriya zaka ga sai ba sa kuka kamar yadda muke kuka a arewa. Shin me zaka ce akan wannan da farko Professor?
To Usmanu wannan matsala abace wanda fara da cikin wannan yanki namu sannan ba wani abu ne ya jawo ta sai irin yanayin zamantakewar Hausawa da Fulani a rayuwar mu ta yau da kullum ba tiyo ba abinda muka saba ma ƴaƴa da jikokin mu shine mu ba su ɗakin kwana mu ba su abincin ci sannan mu samu musu ilimi da kuma abubuwan rayuwa yawancin mu ba mu cika damuwa domin dorara bisa wata sana'a ba abinda kuma muka mai da hankali akan shi shine su yi karatu su kare su samu aikin gwamnati to kuma zamani yana zuwa ne da canje-canje saboda haka wannan yanayi da muka dauka muke aiki da shi a yanzu baya aiki idan ma har mutum ya samu ya gama karatun to samun aiki abu ne mai wahala yanzu saboda haka ba wani abin jawo ainihin wannan irin takaddama da ake samu wajen karatu a cikin manya-manyan kwalejoji da jami'o'inmu ba irin yadda muka sadaukar da kanmu a kan iyaye da kuma masu kama mana a lokacin da muke karatu ba mu damu da mu kanmu mu miƙe mu je mu nema ba domin mu taimaka ma iyayen namu ko mu taimaka ma masu kama mana abinda kawai muka damu da shi shine a tura makaranta a biya mana kuɗin makarantar sannan a ba mu kuɗaɗen da kuma za mu amfani da su wajen gudanar da harkokin makarantar.
To amma
mun shiga jami'ar kuma yawanci ba mu cika damuwa ba mu nemi wani abu da za mu riƙa yi wanda zai taimaka mana ko taimaka ma iyayenmu mu shiga aji ne kawai mu ƙare mu koma gida mu ci abinci mu samu wurin kwana. To kaga a irin wannan fasali da wuya a iya kai ma irin matsayin da ake so a rayuwa.
To ya a ganin ka yanzu a matsayin ka na farfesa a jami'a ya kake ga ya kamata abin ya kasance saboda wasu dalibai ko kuma matasa suna kukan cewa tsarin da ake yi na karatun baya ba da damar ma ka samu kai wani aikin saboda kokarin ka yanda zaka kai labari a jami'a.
To Usmanu ba haka bane idan ka duba ainihin yanda aka tsara karatu a jami'a ni nika ina da wannan ra'ayin cewa a lokaci guda a cikin zango karatu guda za a daukar ainihin dalibai kashi biyu a kuma karantar da su a kuma samu abin da ake bukata me nake nufi da haka idan ka dauke ta uku da ake na farko na karatu irin abin da ake koyar da daliban ba zai kai wannan tsawon zangon ba saboda haka idan da za a tsaya auna abin da ke za a ga cewa abin da ainihin dalibai suke samu na karatun ba wasu awuri masu yawa ba ne idan na dauki misali a fage na da nake koyarwa dukkan daliban da muke koyarwa za ka samu cewa tsakanin litinin zuwa laraba zuwa alhamis ne shi ma ba kowace rana ce ake daukar darasin da ake dauka ba abin da ya shafi juma'a asabar lahadi ba abin da yara suke yi ko da su koma gida wajen iyayensu ko kuma su zauna a inda suke kwana ba wani abu suke yi ba kuma a cikin ma kwanakin da ake magana na litinin talata laraba alhamis din shi ma za ka ga yawancin auren da suke ba wasu aure masu yawa ba ne to amma ɗalibai a yanzu wasu fahimci irin abubuwan da ake magana a yanzu wasu su sun fara kama sana'a yan ƙanana a cikin jami'a akwai wannan za ka samu cewa suna yin aiki irin na kwamfuta akwai masu dinki akwai masu buɗe ainihin cin abinci akwai masu sayar da kati da makamantar su kuma waɗannan ɗalibai ba sa kuka irin yawancin waɗanda suke kuka kenan akwai waɗanda sun fahimci cewa akwai lokacin da za su iya sana'ar su kuma ci da kansu su taimaka ma 'yan uwansu wasu ne dai kawai da Allah ya ci majal zaune ne ba za a iya motsawa ba za a iya komai saboda tsarin da suka miki a cikin shi.
To amma yawanci bari mu professor to kafin mu dakanka bari mu je ga Ahmad Abubakar doctor akwai tambayar da muke son mu masa. Ahmad kana jin mu? Yawa.
Ina ji sosai.
Yawa maganar kai tallafi ko kuma tallafa ma yara ko matasa. Maryam kina magana da za kai.
A wai gurin taimaka musu gurin samar da kamar ni nan a nan Amurka yawanci zaki ka gani irin azuzuwan su ba daukan class ba daukan kwasa-kwasai da yawa da yawa ina so yana ba mutane damar su iya karatun har da ai sana'a
a hade
to amma a Nigeria zaka gani irin mutun na daukan kwasa-kwasai kusan 13 to ina zaka ma da samu damar karatun ma
ina ganin ba wai yawan kwasa-kwasai ne yake hana daliban mu su kama sana'a ko su je su nemi kudi ba tsakani da Allah a yanzu a jami'o'inmu na arewa ga Hausawan namu su sun yi sana'a saboda tunaninsu kwasa-kwasan ya mutu yawa amma kuma kabilu da suke tare da su suna karatu ajinsu daya za ka tarar da suna da sana'a kuma suna karatun menene zai sa su su yi karatu su kuma namu su ce kwasayayyawa kwasa-kwasan da ake a jami'o'i ba za a ce wai yawan su ya kai da zai yi baka lokaci ba sau da dama mun muna jami'an nan mu dalibai ne a cikin jami'o'i dalibi ne ni a jami'ar Bayero ina ganin yadda abubuwa suke kasancewa mutum karfe 1 zuwa karfe 2 wani ya gama lecture amma idan ya tashi zai koma gida ya koma unguwarsu su kafa tebur ko su shimfiɗa tabarma su zauna ana ta hira siyasa ko a tafi filin ball ko a zauna ana yin karta amma kabilu a cikin jami'a a yanzu akwai wanda zaka samu sun bude shafi suna aikin computer suna typing ko kuma suna taimakawa dalibai wajen typing din project din su da yamma yana wajen typing din sa a Cock Village da safe yana da lecture ita fi ba zaka samu Bahaushe ina yin wannan ba a garin mu ne amma mu ƴaƴan mu sai su dinga ganin girman kai ba su da wannan lokacin da zai da sana'a wannan ita ce magana guda daya tsarin yadda mu ƴaƴan Hausawa muka taso yawanci iyayenmu kamar da professor ya faɗa ƴan gata ne ko ga imani ake yi
to amma amma Ahmad Abubakar zaka ga cewa a kudu akwai maganar abinda Bature yake cewa mentoring
yawa
a saka akan hanya a wani abu mu muna da irin wannan arewa koko menene bambancin
to gaskiya mu da ƴan kudu da ƴan arewa muna da bambanci ƴan kudu sun san darajar a tsaya a kula da yaro me yi karatu domin sun san kai da zaka taimake shi in baka amfana ba mutanen garinku ko unguwarku za su amfana kuma zaka taimaki kasa dan kudu zaka samu mutum daya sun hadu da yana da dan kudi sun hadu da abokanansa sun dau yaro guda daya ko guda biyar a unguwa an yi sponsoring karatun shi tun daga primary har jami'a wani za su sponsoring din su ya fita ya PhD ko kasan waje ne amma a arewa kishiyar haka ne da mu matukar kana karatu a jami'a gaba ɗaya mutanen unguwa ba ruwansu da kai kai dangin kuma gudun ka suke yi wallahi in ba mahaifin ka ko mahaifiyar ka ba babu wani wanda zai taimake ka da kuɗin mota akwai lokacin da zaka ga mutum da kafa zai tashi ije jami'a saboda mutanen gari babu abin da suka shafe shi na taimako ba mu da wannan community development na a dinga ba mutane scholarship tsakani da Allah mu Hausawa muna da wannan raunin ɗan kudu kam sun hau junansu amma mu in dai kana karatun jami'a zai ji ga an bar ɗalibi a tsini a gurkace abincin da zai ci babu littattafan da zai karatu babu dan kudin motar da zai dinga sarrafta daga unguwarsu zuwa jami'a babu ba wanda yake taimakon sa a bar iyayensa da wahala ga yanayin talautin da ake ciki ga yanayin babu amma ya kamata a ce mutane sun lura idan kai Allah ya sa ka yi karatu ko kuma kana aikin gwamnati ko kana dan kasuwa ko kana aikin wani kamfani kana samun kuɗi mu dinga daukan matasa a cikin jami'o'inmu da manyan makarantunmu muna taimaka musu ko kuɗin rijista ne wallahi suna yi kuma ya kamata a ce an bullo da wani tsari amma yadda ka faɗa a dinga mentoring ɗalibai ba wai karatu kawai ba ya kamata fa a canza alƙibla in muka koma kawai muna yin karatu dan certificate ba dan sana'a mu iya ba to wallahi babu inda za mu je za mu zo mu ta karatun banza karatun wofi mu tare certificate din da ba zai taimake mu ba kullun kasanmu ta dinga ja baya ya kamata ɗalibanmu a unguwa in mutum ina karatu a samun musu wata sana'a ko ta dinki ne ko kuma ko indomi sai da indomi kake yi ai gurin cibiyar ma ake budewa da safe ka je jami'a kana tasowa daga jami'a din maka zo ka bude wajen injomin ka kai ka taimaki kanka ka kuma taimaki al'umma ya kamata mu kawo tsari sabo
to bari mu koma wurin farfesa malfashi
ga wata tambaya daga masu saurare inda yace wai wani mataki ne gwamnati take akwai wani mataki da gwamnati take yi akan dalibin da aka same shi da himmar neman na kansa domin rage wa iyayensa dawainiyar kudin jarabawa
to ita gwamnati idan har ta baka dama ka shiga cikin jami'a to abin da ke kokari ka nuna maka ko kusa ne ka bisa hanya shine ka kware akan wannan abu da ka sanya gaba idan har aka samu dalibi wanda yake mai hazaka sannan kuma yana hada ainihin da wata sana'a ta shi ta kai shi domin ya ciyar da kai shi kuma ya tabbatar da yana wannan karatu har ya zama cewa karatun nashi ya inganta ya samu ainihin sakamako wanda yake mai muhimmanci musamman a jami'o'in da muke so a nan wurin ana kara mashi kwarin gwiwa ba shi ainihin support saboda nan kuma na hanyar ko dai kuɗi ko kuma ba shi certificate cewa ya aibin kwarai alal misali a nan jami'ar da nake koyarwa a jami'ar jihar Kaduna duk dalibin da ya zama shine ya fi kowa samun sakamako mafi kyawu a aji ɗaya ko aji biyu ko aji uku aji hudu ana ba shi certificate ko kuma a ba shi wani ɗan tallafi na musamman to ba dole ɗalibi yana sana'ar yi ba amma mu abin da muke kallo shine ɗalibin da yake da sana'ar yi yake kama ainihin wani abu a hannun shi zai fi mai da hankali akan karatun fiye da wanda kawai abin da ya kawo shi kawai shine karatun ya koma gida saboda haka babu wani tsari na musamman da aka ajiye cewa idan ka haɗa sana'a sannan ka zo ka haɗa kuma da karatunka ka samu sakamako mai kyau za a baka wata kyauta ko kuma wani tallafi na musamman amma idan kai da kanka ka yi din sannan kai kwazo kuma ka samu abin da ake bukata za a dinga baka wani tallafi haka ga makaranta
to kafin
abin da ma nake son in ƙara dora akan abin da Dr. Ahmad ya yi bayani shine yana da kyau mu taimaka ma ƴaƴa da ƴan uwa da ke cikin unguwa domin samun su je su karatu yana da kyau mu nuna masa muhimmancin zuwa karatun nan yana da kyau kuma dora su bisa hanyar cewa su je su karatu na tare da tallafi namu to amma matsalar da yake duk yaron da ka nuna ma irin wannan tunanin to idan ba a hankali ba zai dogara da kanshi ba zai dogara da abin da kake ba shi wanda ka dinga wannan dogaro kuma idan ba a hankali ba to zai bar karatun ne ko kuma na karatun ya lalace karshe a zo a rasa dukkan abin da ake
ya ya kamata to kake gani
yawwa shi sanya za a jami'o'i aka ba sai da ainihin darasi na musamman na koyar da kananan sana'o'i wanda ake kira ba entrepreneurship tun daga aji daya aji biyu aji uku ake koya ma ɗalibai sai suka ji aji hudu ba a koya masa wannan saboda ɗauka tuliga sun kama kafa game da ainihin sanin makaman sana'ar su saboda haka idan har yaro yana da hankali wanda mu yawancin namu ba su ɗauka abin da muhimmanci tun daga aji daya aka har koya maka wannan course din ana koya maka makamar sanin sana'a yadda ake gudanar da sana'a yadda ake kafa sana'a yadda za ka yi amfani da ita wajen ciyar da kanka ka je aji biyu aka ci gaba ka je aji uku ka kusa ƙari ya kai shekara guda an riga aka yi wata wannan hanya kamata a ce ɗalibi a cikin jami'a ya hada irin wannan sana'a a cikin jami'a ko bai wahala ta tattalin lilin ba to ya sai ba sai da idan ya gama karatun nan kuma zai rike ta a hannu saboda shi kanshi aikin gwamnatin babu shi ne amfani da tsoron na kwasa-kwasa na intatu na shigo saboda in ka gama mai makarantar in ka daga cikin jama'a ba aikin yin nan to ka kafa ta a ka tsare misali yanzu kamar yadda Dr. Abubakar Ahmad ya bayani a cikin jami'o'in da muke a yanzu a cikin ɗakunan kwana idan ka bi kowane ɗaki za ka samu cewa akwai 'yan mata da ke zuwa da shinkafa da man gyaɗa da manja da kayan miya a zubar kwari za ka ga 'ya'yanmu Hausawa suke kwankwasa musu ƙofa a bani shinkafa a bani manja a bani kaza na kaza kuɗin su ne suke ɗauka suke miƙa ma 'yan uwansu ɗalibai su ba su wannan shinkafar su ba su wannan manjan su je suna dafawa idan ba su zuwa cikin gari su tsaya saboda a cikin makarantar ba za ka iya bambanta tsakanin masu son sana'ar da kuma waɗanda kawai ci ma sannan ne idan dai ka ba su su kuma za su dawo wajen 'yan uwansu to su dan uwan nasu ɗin daga 'yan uwanmu ne cikin arewacin Najeriya wasu kuma daga kudancin Najeriya ne idan wasu suna da tunanin su sana'a irin wannan ta sayan abinci da aji da magi da makamantansu saboda kai za ka zo ka saya mu mai jahalin mu saba 'ya'yanmu da kuma 'yan uwanmu irin wannan tunanin ni ma in je in sayi shinkafa ina saidawa ni ma in je ina yi sana'ar kwaci ni ma in je in yi sana'ar baro ni ma in je in yi sana'ar gasunan daban-daban abin jin daɗi shi ne kudumani a yanzu nan wasu daga cikin 'ya'yan na ba su ɗauka wannan hanya akwai ɗalibanmu da yawa yanzu idan sun gama karatun za su koma wajen tela akwai masu zuwa sunayen saka, akwai wanda suke sai da ainihin yan kuɗi a cikin makaranta da kuma wajen makaranta, akwai masu sai da tufafi, akwai masu sana'o'i daban-daban-daban-daban, sai dai ba su da yawa. Kiran da za mu yi kawai shi ne ɗan uwa da sauran mutane su nuna ma 'ya'yan da jikoki da kuma suke rikewa cewa sana'ar hannu kowace iri ce ko mu tsakatarsa ta fi daraja, ta fi mutunci fiye da kawai ka tsaya ka ansa hannun iyaye ko kuma 'yan uwa. Ka je ka samu naka ya biye maka. Idan muka tsaya kan wannan sai muka ɗora kan shi, ina maka alheri cewa insha Allah kamar yadda muke gani angon suna magana yanzu za a samu canji. Kudaden da ake ajiyewa na asusu na musamman din domin taimaka ma ainihin tsarin waɗin da ba su da galihu nan gaba kaɗai sai a rushe shi. Saboda muna da su asusu da ake ajiyewa yanzu kawai na taimaka ma sa galihu. Ni ina ganin wannan shi kanshi a halin yanzu ƙara tankwashe yara zai yi. A bar su tukunna su miƙe su samu hanyar da za su ciyar da kansu.
To, Farfesa, bari mu koma ga shi Ahmad Abakar Dakta, amma kafin sannan akwai wata rakiya datti daga shafinmu na Facebook Live take cewa, Farfesa da Dakta mun gode ku dai ƙara gaya musu, kuma tace su ɗaliban ya kamata su tsara lokacinsu, Allah ya bada sa'a. To, Dakta Ahmad Abakar Dakta, ka ji abin da Farfesa Ibrahim Malumfashi ya ce na maganan ƙila kuma kar a zo garin neman gida a rasa ido, a ba shi jari sai kuma ya sangarce.
Tsarin da ya kamata a yi kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe, idan mutum yana karatu akan ba shi damar wasu awanni ya je aiki a jami'a. Ko a jami'o'inmu na san akwai da ana irin wannan, idan kana karatu akan ba ka dama ka je ka ɗan yi wani aiki na awa biyu, awa uku a biya ka. Ya kamata misali a ce kamar wanda yake karantar accountancy ko wanda yake karantar business management, ya kamata a ce a jami'a an buɗe wasu shaguna na jami'a ne ko da ƙungiyar ɗalibai ne ko kuma na wannan department ɗin ne, a dinga ranin ɗin business. Ɗalibi bayan ya je ya yi karatu da safe, to da yamma ya zo ironin practical abin da ya karanta a zo a gan shi a kasuwa. Kamar yadda wanda yake karantar likitanci, idan ya yi shekaru wasu shekaru yana karantar likitanci, yakan tafi asibitin koyo University Teaching Hospital ya gwada basirarsa, a dinga nuna masa matsalolin yadda ake samun rashin lafiya da yadda ake magance ta. To kai ma in kana karantar wani fanni ko wani irin fanni ne, ya kamata a ce ana ɗan sako maka harkar sana'a. Kamar yadda professor ya faɗa, lallai akwai courses da ake na entrepreneurship, amma kar ya zama da entrepreneurship ɗin nan daga takarda sai takarda. A dinga cika wa ɗalibai littattafai, a dinga ba wa littattafai da ɗalibai bolin da littattafai, a zo a yi abin nan practical. Yaro a koya mata kamar yadda mu muke arewa, a koya wa yaro yadda zai kiwon kifi, yadda zai yi noman shinkafa, yadda zai yi noman salak a gidansa, dan bayan gidansu ya noma dan alayyahu salak ya samu kuɗi, yadda zai dan kiwon kaji ya samu kuɗi, yadda zai dau kayayyakin da ya yi amfani da su ɗin ya kai kasuwa isiyar. A dinga yin abin practically. Ɗalibanmu idan ana jawo su, wallahi sai abin yayi. Yanzu a jami'a daga bar wani kabila ya taso daga garin su kilomita 1000 ya zo ya kawo muku photocopier, yana kuna yin photocopy kuna ba shi kuɗi, arzikin naku yana komawa hannunka. Me yasa ba za a sai waɗannan photocopier sun ba? Ɗalibai na ɓangaren computer ko na ɓangaren electronics ko na ɓangaren waɗanda suke koyar da kasuwanci sai a sa su a waɗannan
kantinan.
Idan kana so ka je ka biya su domin muke ya ɗalibanku su koyi sana'a kuma su samu abin kashewa.
To, bari mu tunda mun ji ta naka, mun gode sosai, bari mu ji daga ƙarshe shi Farfesa. Farfesa, ka ji abin da Ahmad Dakta ya ce, a takaice me za ka ce?
To, a takaice ni dai kira ne ga ainihin su kansu ɗaliban da iyayensu. Lokaci ya yi da za mu cire wancan tunani da muke da shi na cewa iyaye da masu riko su ne za su taimaka ma ainihin 'ya'yanmu su yi karatu a cikin jami'a.
To, mun gode
na wasu 'ya'yan da wasu kusa da ni ba su yi da tun da su kawo da karatu wargwado su da wannan tafarki da wura.
To, mun gode sosai Farfesa, saboda lokaci dole a nan za mu tsaya da ku, da kai da Ahmad Dakta muna godiya sosai. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji
da kuma Daniel Brown wanda shi ne ya ja raga mashirin kamar yadda kuka ji shi, sai injiniyanmu Neo Shadrack, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC nake cewa sai Allah ya kai mu gobe, za mu sake jiwa da wani sabon shirin na yau da gobe, shirin matasa. Ci gaba da kasancewa tare da mu.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.
Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. kiran ku a yau mutane na ba.